wacce aka yi ta wacce ita ce ta kyashe ka a wannan malamin da ya gabata ta cikin buɗe da kawai kuma ya gabata mana da ma'aza da gauma da yaki a harin jirgin ya yi shi yau da ke nan an dawo ne ta ce ta shida na yin shugaban kuma wani ce ta bakwai kuma a wannan shekara ta hijira Dikin noma masu amfani da al'ƙur'ani da ke ciro su. Amma ba wanda ke gane wannan sai wanda yake a duniya shi al'ƙur'ani. In Allah ya haɗa tuntunci ne da dabbobi da kokkomawa wajen bibiyar al'ƙur'ani da ma'anominsa da saƙon da yake fitarwa zuwa gare mu idan ne mutum ke fita ya fito da yin noma wajen masu duniya. Allah ya azanta mu da abokantaka da alƙur'ani a rayuwarmu ta duniya ya kasance abokinmu a rayuwarmu ta kabari ya kuma kasance abokinmu da zai jagorance mu abubuwa da duniya da aljanna da inda na zaɓa. Abin da aka zaɓa a yi magana kuma bayan kasancewa yana da alaƙa da alƙur'ani kai tsaye kuma wani ɓangare ne mai girma a matsayin shishige daga cikin hannun haƙiƙa da kuma ƙarfin su wanda abu shi ne wannan jan zinariya wacce take da tsananin tsada kuma mai wahala da samu shi ne babu ne a shiga na kuɗi a wajen hannun tsaftace ne da kaunar da rabon wani daga zuciya a lokacin da ake aiwatar da aikin da Allah su fara da sa bawa. Inda zai yi wani jama'a da yawa da mata sun yi zuciya a game da shi. Imamu Ahmad an tambaye shi, za ka iya cewa a dabtar hadisi ne da halin da ke wani hadisi don Allah ya ce ba zan iya cewa. Imamu Musa da Sirari shi ma haka yi zan iya hadisi ɗaya sai ya jaddada niyyar babu tare su haɗa samu kowa biyu za a ce a huta domin kwakwalwa ta nan sarara da bayan kuma a zuwa a ce suna da kwakwalwa su fara da tsara yake da ke wuce mu da ba da jagoranci ko ba da ke da ce mu da ke da zuciya ko ba da ke da tsakan mu kuma ba da ya san ta da wani abu da ke daidai wannan kuma ba da kwakwalwa da ana da ke da kwakwalwa domin karanta da kwakwalwa da kuma kamata.
نعم جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بياك إن وانا موسو البركة بركم مودا ساكي صدوا وانا سافيا تلهدي يومنا بقي جوات ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جد غريم مكز وجر من مدينة أيو تنا بشكرة دبود اليهدو دا أربعين دا بقي أكدامي لدي يومنا تلاتين دا قيا جوات انتقص شكرة دبوبيو دا أشيرين دا ديا منتترو أو أن ما تتراني البركة مركز معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه واندا بضم لمنه الشيخ بحاء بشير محمد لوال في جابورانتا الله يقارى مسألة في هذا الإيمان دونين قبا تجد دورة كوكما تارون ديتا دقارى مجونة إلمي دفهنتا akan mawdu'in al-ikhlas al-ikhlas fi al-Qur'an al-Karim wato yadda al-Qur'ani mai girma ya tattauna akan mas'alan al-ikhlas a cikin wannan rubutu da ke hannayenmu yanzu ban maida hankali akan ta'rifin al-Qur'ani mai girma ba domin sananne ne wurin kowa koda wanda bai san tarihin alqur'ani mai girma a istilahi ba to ya san tarihin alqur'ani mai girma a imani duk wanda aka tambaye ni alqur'ani zai ce littafin Allah ne littafin da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya zama shari'a ga talibai gabaki daya bana tsammanin akwai musulmin da ya jahilci wannan in dai ba sabon musulunta ba ba mai da hankali akan manufofin saukan alqur'ani mai girma ba domin kamar yadda nace a jumlace kowa ya san manufin alqur'ani shine shiryatar da al'umma ya sa ka ci nasarar duniya da lahira ta hanyar zai gaya musu dokoki su kiyaye ya gaya musu hanahane ya kuma ja hankalinsu akan sun nisanta kuma babu wani shakka da ta baba duk wanda ya bi dokokin ya ci nasara duniya da lahira wanda kuma ya karkace mu dokokin yayi hasaran duniya da lahira wannan ya sanya ban maida hankali akan bayani akan manufofi ga saukan alqur'ani mai girma ba sai muka shiga cikin bayanin al-ikhlas kai tsaye duk da kasancewa wannan mas'ala ta al-ikhlas mas'ala ce mai dukan zuciya kwarai da gaske wanda ke magana akan ta shi ma bai kubuta daga hadarin ta ba haka nan wanda ke sauraron bayani akan ta shi ma bai kubuta daga hadarin ta ba kai sai dai wanda Allah ya zaba kawai kuma amfanin karatun shine mai fafutuka ganin Allah ya zabe mu mu zama cikin waɗanda Allah ya azurta su da al-ikhlas wannan muzakira da ke hannunmu ita za mu bi daidai gwargwado da yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu karanta ta kalma kalma, harafi harafi, mai bayanin abin da ya sauwa. Duk abin da ya tabbata daidai, to wannan tawfiki ne daga Allah. Babu wani waye ko dabara daga ni da nake karantawa. Haka nan kuma duk abin da ya faru a ciki na kuskure, to yana da alaka da jahilci, da raunin imani, da kuma irin gudunmuwan shaitan ganin ya bata ayyuka masu kyau. Amma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga tsakankanin mu da shaitan. Allah ka azurta mu da ikhlasi fil qawli wal amal. A cikin muqaddima, bayan an gabatar da khutbatul haja, khutbatul haja sananniya ce wacce ta zo a cikin hadithin Jabir, wanda yake bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta ta lokacin da zai gabatar da khutba ko wani al'amari babba, sulhu ne tsakankanin jama'a, kulla wata alaka ce ta kasuwanci, auratayya ne, duk wani babban al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan bude ta da khutbatul haja. Kamar yadda yake a cikin Sahih Muslim, akwai wani daga cikin sahabbai kafin musuluntansa ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake ce masa, an bani labarin cewa kai mahaukaci ne, da haka na zo ni kuma zan yi maka magani, shi ne magani. Kalman da ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. To manzon Allah da ya tashi mai da jawabi, sai ya fara da inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Lokacin da wannan bawan Allah ji waɗannan kalmomi masu cike da imani da miƙa wuya ga Allah, ga daɗin zance, ga fito da haƙiƙa, ga tunkuɗe ƙofofin sharri, da raɓuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, da fakewa a wurinsa, sai wannan ya ce ɗan ƙara maimaita waɗannan kalmomi. Manzon Allah ya ƙara maimaita masa, ya ce ɗan ƙara maimaita, ya ƙara maimaita masa, sai ya ce ban hannunka amma baka mu baya wannan kalmomin, ko masu hankali ba sa iya furta shi a irin yadda ka jero su, ballanta na mahaukata, na yi imani kai manzon Allah. Nan take wannan sahabi ya miƙa wuya ga Allah, ya musulunta ta ƙarƙashin karanta inna alhamdulillahi, wanda aka san shi da khutbatul haja. Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana da ɗan littafi ƙarami da ya rubuta akan khutbatul haja, wanda ya tattaro hanyoyin riwayoyin da wannan hadisi ya zo, da ƙare-ƙaren da ke ciki, da kuma ainihin wato yadda aka gabatar da aka jinkirta a cikin wannan hadisi, ko kuma a cikin wannan kalmomi masu albarka. Ya ce wa bayan haka, fa innal ikhlasa haqiqatu ad-din wa amuduhu al-a'zam. Lalle al'amari ikhlasi shine haqiqan addini, shine kuma ginshiƙin addinin musulunci mafi girma. Wa tariqu sa'ada fi ad-darain, kuma ikhlasi shine hanya daya da ba ta da tabiyu, da za ta jawo ma bawa cin nasarar duniya da lahira. A duniya idan bawa ya yi ikhlasi, sai zuciyarsa ta huta, sai kuma ya hutar da wasu, domin ya maida nufinsa shine Allah, kwaɗayinsa shine Allah, babban abin tsoronsa shine Allah, ya dogara ga Allah cikin dukkan abin da ya same shi a rayuwarsa. Idan bawa ya dace da irin wannan yanayi, to sai ga bawa zuciyarsa ta huta.
ko da an jarabce shi da jarabawa, ko da an jarabce shi da mutuwan wani makusanci cikin abubuwa masu daci, mutuwan wani makusanci ko salwantar dukiya ko mutuwan aure ko kangarewan ƴaƴa ko duk wani abu dai dake zafafa dan adam, to idan ikhlasu ya kutsa cikin zuciyar dan adam, to wannan yakan hutar da zuciyarsa, domin kalmomin Allah za su ka fitowa daga harshensa. Yayin da ruwa ya ambaliya ya rushe masa gida, sai dai ka ji na faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khayran minha. Idan ya tuna cewa Allah baya jarabtan ka da musiba, matukar zai kai hakuri sai ya maka tattalin abin da ya fi shi a gidan aljanna ko a gidan lahira, sai wannan ya sauƙaƙa ma bawa, sai ya kore koke-koke da marin fuska da yaga tufafi da zace-zace akan Allah mummunan zato, sai dai kaga bawa ya sallama ma Allah, shi ne sai kaga ɗabi'an Bahaushe, sai gidan sai ya rushe, sai a ce ya ruwa, sai ce ruwa ne gyara, wai yana ladabi ga Allah, yana ne karɓan ƙaddaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kuma sai ya hutar da zuciyarsa. Saɓanin arni da ɗanta ko ƙyarta za ta mutu, sai dai ta sa hannu a kashin ta kururuwa, wayyo ta bani ta lalace, wayyo ta shiga uku, ta kuma ci gaba da renon wannan damuwa a cikin zuciyarta, har ya iya sabbaba mata ko ya sabbaba mishi wata cuta wanda shi ma yana iya yin adadinsa. To shi ya sa ikhlasi a duniya ya hutar da zuciyarka, kuma a wurin mu'amala ka hutar da bayin Allah. Zarginka ga bayin Allah ba zai yawa ba. Ba za ka riƙa yin wane ya hana ni arziki, wane ya hana ni ɗaukaka, wane ya hana ni kaza, wane ya hana ni kaza ba. Ka tattara zuciyarka ka mai da ita zuwa ga Allah, kana ganin ƙwallon yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. To shi yasa ya zama a duniya idan Allah ya zata ka da ikhlasi ka huta, to a gidan lahira kuwa hada-hadan gidan lahira ga masu ikhlasi ne kawai. Duk wani alkhairi na gidan lahira to ga masu ikhlasi ne. Duk wata daraja da fifiko da ɗaukaka to ga masu ikhlasi ne. Duk wanda ba shi da ikhlasi ba shi da rabo a gidan lahira. نسأل الله السلامة والعافية. يشير لأن الله تعالى سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، وأمر جميع المكلفين بالإخلاص. الله سبحانه وتعالى يا أهل الشبايد ده من فائين اتشبوا تا سيكم الله سبحانه وتعالى يتنيام والنمه وتنشر انت زماء أرشي إسلام كينام za ka bauta ma Allah, bautan nan ba za ta yi kadari a wurin Allah ba sai ta shakuɗe da ikhlasi. Allah subhanahu wata'ala ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sai ce to wannan bauta wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlisina lahu ddin, an umarce su ne ba umarce su da komai ba, face su bauta ma Allah subhanahu wata'ala suna masu tsarkake addini ga Allah, hunafa suna karkace ma dukkan wani abin da zai ruguza musu ikhlasi, wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa zalika dinul qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan shine addini kaki, wato addini al-mustaqim alladhi yusiluka ila Allahi wa ila jannatihi an-na'im. Wannan hanya ita ce miƙaƙƙiyar hanya da za ta sadu da kai zuwa ga Allah, wanda ke neman ya sadu da Allah saduwa ce kyau, to yayi addinin musulunci tare da ikhlasi zai sadu da Allah, kuma zai sadu da gidan aljannan Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama. Wa anna Allah amara nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil ikhlasi fi akthari min ayatin. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yin ikhlasi a ayoyi mabambanta. Shi karan kansa annabi shi ne dai uban tafiyan gaba ke daya. To Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da yin ikhlasi a cikin addini, ya ce inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ddin, lalle mun saukar da littafi akan ka tare da gaskiya. Allah ce fa'budillah, kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka bauta wa Allah mukhlishan lahu din, kana ne tsarkake addinin ka ga Allah. Sai ce ala lillahi dinul khalis, addinin da ya cakuri da ikhlasi ne kai addini a wurin Allah. Duk addinin da aka yi ma Allah in babu ikhlasi a cikin sa, wannan addini ba kabbabe bane a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. A wata aya Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Lalle ka ga musu lalle sallata da yanke yanke na da rayuwata da mutuwata lillahi gabaki da ta Allah ce. Kai karan kanka bawa baka da rubu a ciki, rayuwanka ba taka bace ta Allah ne, kamar yadda mutuwar kama ba taka bace ta Allah ne. Da haka baka isake nan ka mutu a tafarkin da kaga dama ba, sai dai a tafarkin da Allah ya ga dama. Shine ma'anar wannan mamaki. Kamar yadda rayuwanka ba za ta gudana ba sai karkashin abin da Allah ya ga dama ya tsara. Babu maganar kabilanci, babu maganar bangaranci, babu maganar al'ada, kawai lillahi ta'ala ce. To duk wanda ya rabu ya zama bawa ga Allah, to ya wuce da bi wannan hanyar da Allah ya tsara. A karkashin wannan kenan zai zama da Balarabe, da Bature, da Bahaushe, da Bayarbe, da Bafillatani, da Ibo, duk addini ɗaya za su yi ma Allah subhanahu wata'ala. Saboda mene? Wa mahayaya, rayuwar duka ta Allah ce. To kuma Allah ya tsara rayuwar yadda yake so ta zama, da haka dole ne ya kasance ka gudana akan haka nan. To haka nan mutuwa ma za ta gudana ba irin yadda ka so za ka mutu ba, sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara a yi fafutukan a mutu a kai. Kuma in za ka mutu, ka mutu irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake so. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Da haka wannan shine tsarin yadda za ka mutu, ka mutu musulmi kuma ka mutu da la ilaha illa Allah. To shine yake cewa wa bizaa lillahi rabbil alamin la sharika lahu, Allah bai tarayya da kowa ba a cikin wannan, ya kadai shi a ciki. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. A wata aya Allah subhanahu wata'ala ce qul illaha a'budu mukhlishan lahu din, ka fito ka shelanta, kar ka boye, kai wannan karara cewa Allah a'budu, ni abin da nake bauta ma Allah ne, mukhlishan lahu din, kuma ina tsarkake shi addinin nan gabaki ɗaya, ina tsarkake ta ne ga Allah subhanahu wata'ala. Kamar yadda ya zo a wannan aya, sai ya ce to al-ikhlasu min ahammi a'mali qulubi bi ittifaqi a'immati al-islam wa anna a'mali al-qulubi hiya al-aslu li muhabbati Allah wa rasulihi wa a'mali al-jawarihi tabu'un laha tasqutu bi sihhatiha wa tafsudu bi fasadiha. Wato ikhlasi cikin aikace aikace na zuciya ne. Malaman musulunci gabaki ɗaya sun yi ittifaqi cewa aikace aikacen zuciya shine mafi darajar aiki, ba aikace aikacen gaba ba. Akwai aikace aikace na zuciya, akwai aikace aikace na gaba. Aikin zuciya ittifaqin malaman musulunci shike gaba, sannan aikace aikace na gaba kuma suna rufa mishi baya. Wato idan da bawa ya shagaltu da yadda zai gyara zuciyarsa, ya tsarkake ta ga Allah, ya gusar mata da cututtukan da ke kama ta, irin su girman kai, irin su hasada, irin su jiji da kai, irin su ƙyashi, idan da bawa zai mai da hankali akan wannan ya tsarkake zuciyarsa, to darajar da zai samu a wurin Allah ya fi darajar da wanda ya mai da hankali a kan ibadu na zahiri. Za ka iya fahimtar wannan idan ka ɗauki hadisin jariya. A Muawiya bin Qurra radiyallahu ta'ala anhu, yana da kuyanga ya kuma ba ta kiwon dabbobinsa. A lokacin da ta yi sakaci, kura ta cinye ɗaya daga cikin dabbobin, da ta zo ta gaya ma mai gidanta wannan babban sahabi, sai abin ya mishi zafi, sai ya yanke ta da mari. To lokacin da ya mare ta kuma, sai abin ya dame shi. Bayin Allah ke mutum zai yi aiki sai kuma wani lokaci abin ya dame shi saboda yana ganin bai daidai ba sai ya tafi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi labari gashi na mari ku yangata ya za a yi a magance wannan matsalar sai Annabi ya ce kira ta da ya kira ta sai yake tambayan ta aina Allah manzon Allah yake tambayan wannan ku yanga aina Allah a ina Allah yake tace fi sama Allah yana cikin sama man ana ya tambaye ta waye ni tace anta rasulullah kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai Annabi ya ce a taba haka innaha mu'mina in tadda wannan baiwa mummuna ce first class saboda ni saboda addini da take shi a cikin zuciyarta na imani da Allah sai ce fa innaha mu'mina ita mummuna ce to amma kuma gashi qur'ani ya kawo mana waɗansu mutane qalatil a'rabu amanna sai Allah ce mini kullum tu'min walakin qulu aslamna wato su imani bai kuɗa cikin zuciyarsu ba har yanzu ba su ga magana Allah ba ba su gane haƙuƙan Allah ba ba su gane abin da ya cancanci Allah dangane da su ba ko dai saboda su sabbin musulunta ne ko kuma saboda ƙauyenci ƙauyenci na daga cikin abubuwan da ke hana mutane su gane addini kamar yadda ayoyin cikin surar tauba suka tabbata ƙauyenci shine inda babu addini ba wai zama a yankin karkara ba zama a yankin karkara sababi ne na ƙauyenci la shak amma kuma kana iya samun gogaggen dan bariki amma bai san Allah ba wannan a shar'ance ba ƙauye ne ko da yana rayuwa a New York ko a birnin Riyadh ta ƙasar Saudiya ko a birnin Abuja ta Najeriya in dai bai san Allah da haƙoƙansa ba ƙauye ne kana iya samun mutumin da yaje can daji da ba wuta ba ruwa ba titi ba asibiti ba makaranta amma ko masanin Allah ne to wannan mutum ya fita daga cikin ƙauyenci to ƙauyenci albadawa na daga cikin asbab da ke hana mutum ya gane Allah kamar da an ci kan sautin tauba ta tabbata to waɗannan mutane su imani bai kutsa cikin zuciyarsu ba to amma sai suka yi tutiyar cewa amanna mu ma mummune ne sai Allah ce kullum tu'min walakin qulu aslamna ku dai ku ce mu dai musulmi amma matakin imani bai zauna cikin zuciyarku ba tukuna daga mujarradin kawai kun furta la ilaha illallah ku ma ga masanin ma'anonin ta ba kuna sallah kawai sai ku ce mun zama mummune akwai sauran matakai da sai kun tafa su menene mahallin shafina cikin sauki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka darajar jariya ya ce ita mummuna ce saboda ni saboda irin abin da zuciyar ta yake mishi amma waɗansu mutane kuma Allah madaukakin sarki ya kwace musu wannan daraja ta al-iman sai dai ya bar su da daraja ta al-islam saboda ni saboda zuciyarsu bata kimshi irin abin da wancan jariyar ta kimshi ba shi yasa malaman musulunci suke faɗin cewa da suke kafa hujja da wancan hadisi inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al-jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu ala wajhi al-qalb sai malamai da suka kalli wannan hadisin sai suka ce zuciya ita ce sarauniya duk wata gaba da ka ganta a cikin jikinka to ba fadiya ne tana hijima ne ko kuma rigijiyar ta sarauniya duk wata gaba da ka ganta to tana hijima ne zuwa uwar rigijiyar ta sarauniya ita ce ni ita ce zuciya ita ce idan ta jawo dukkan gangan jiki ya jawo idan ta rubuce ta baci dukkan gangan jiki ya baci dauki kamar ummu jamil wace ce ummu jamil arwa bintu umayya ko matan abu lahab ana kiranta ummu jamil saboda tsaban can da Allah ya kira mata kyakkyawa ce ta ƙarshe amma me Allah ya faɗi a kanta wa ma'atu hammalat al-hasan fi jidiha hablun min masad Allah ya tsine mata yi mata alƙawarin mutan jahannama tun a duniya ga kyakkyawa amma zuciya ta gurɓace sai Allah subhanahu wataala sai gurɓata ta gaba ki da amma dauki kaman wani sahabi da ake kiran shi Julaybi radiyallahu ta'ala anhu saka ce danimul khalqa akiran halitta to mumuna ne akiran halitta Julaybi da yazo ya karbi musulunci yace manzon Allah ya zama musulunci ne sai annabi yace mishi kai hijima ga Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni ina san ne zambi ka zance jihadi kuma babban abin da nake fata in na je jihadi anan ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace anan nake fata a soke ni dake biya dan in shahada a samu daukaka a wurin Allah kuma haka nan aka ji Julaybi yake ta yaki yaje kuma idda ya nuna ma Allah yake so a cace shi kuma anan a cike aka cace shi shahada a hannayen annabi sallallahu alaihi wasallam masu albarka manzon Allah ya rufo shi haka manzon Allah ya ci Julaybi a hannayen sa masu albarka manzon Allah ya kai shi mukuncin sa ga mummuna a fadiri amma zuciyarsa ta tsarkaka yau gashi darajar shi ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya dauke shi a hannayensa masu albarka amma ga wata kyakkyawa can Allah subhanahu wataala ya tsine mata ya mata alƙawarin gidan wuta wannan yana alamta maka dan adam zuciya ne dan adam ba magana ne kake da shi na dukiya bane ba dukiya bane zuciya ce ba ne kake da shi na kyau bane ba me kake da shi na matsayi bane dan adam zuciya ne akwai talakawa daga cikin mutanen kirki wanda ba su da komai amma darajar su a wurin Allah subhanahu wataala a duniya da abin da ke cikin ta dauke sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya taba hawa itaciya yana zaune kun san yana da shanyayyen kafa sayyidina Abdullahi dan Mas'ud me shanyayyen kafa ne sai kafan shi tana lilo tunda kafan ba ta da control sai waɗansu daga cikin sahabbai sai suka yi masa dariya dariya ba na kisa ba kawai da abin ya ba su dariya dariya na dabi'a manzon Allah ya ce kuna masa dariya ne din wannan kafar ta sa wallahi wannan kafar ta sa a wurin Allah ta fi girma ta ce nauyin dutsen Uhud ku ne kuke rena kafan amma kafan shi a wurin Allah tana da daraja me ya haifar da haka zuciya ce tsarki sai kowace gaba a cikin jikin mutum sai ta zama babba a wurin Allah amma duk mutum ya tsara zuciya ya samu matsayi ya zama kyakkyawa in ya sa tufafi yau zai karasawa sai bayan shekara goma wannan banza ce a wurin Allah subhanahu wataala inda zuciya ba ta tsarkaka ba shi yasa fafutukan ɗan adam gabaki ɗaya shine kai yadda za ka samu tsarkin zuciya ka samu tsarkin zuciya ka samu cikakken imani da ikhlasi sannan ka kubuta da gunyagun cututtuka da suke kama zuciya sosan duniya babban cuta take kama zuciya su jin san rai babban cuta take kama zuciya da sauran miyagun cututtuka to shine abin da ya wajaba dan adam ya fafata kai a kai yadda za a iya gyara zuciyarsa idan zuciyarka ta gyaru kana kwance sai Allah ya ɗaukaka ka darajar waɗanda suka yi sallah suka yi azumi wanda kai baka yi ba zuciyarka ta tsaftaka ba gillu tsakankaninka da mummune sai Allah subhanahu wataala sai ba ka ladan masu qiyamul layl masu adinin nafila waɗanda ba sa yankewa Allah subhanahu wataala yana cewa la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima al-'allamatu sa'di yake fassara wannan aya dan ayan tana bayani akan cewa ganawa mafi yawan ganawan mutane babu alkhairi a ciki sai wanda aka yi umarni da bada sadaqa ko wani aikin alkhairi ko kuma samar da sulhu maslaha tsakankanin mutane kaga aikace aikace ne na gababba amma sai Allah ya ce wa may yaf'al zalika bitaraa mardati llahi duk wanda ya waɗannan aikace aikace na gababba yana neman yardan Allah sai ce fa sawfa nu'tihi ajran 'azima lalle Allah madaukakin sarki ya shafa wannan zai ba shi ladan girma to kenan waɗannan aikace-aikacen komin yawansu da sadaka da umarni da ajiye kyau da yin sulhu tsakankanin mutane in ba a yi su irtifa a wajhillahi ba sun zama aikin banza kenan kenan ayyukan gaɓɓa ba su da wani tasiri in dai aikin zuciya bai kewaye su ba shine al-Allama Tusaibi ke cewa falihaza yanbaghi lil-'abdi an yaqsida wajhallahi ta'ala wannan ya sanya duk wani aiki da bawa zai yi to ya fuskanci ya nafaci Allah subhanahu wata'ala wa yukhlisu al-amala lillahi ya tsarkake aikin shi da Allah fi kulli waqtin a kowane lokaci wa fi kulli juz'in min ajra'il khair a kowane yanki na aikin alkhairin da zaka yi ka ƙara gyara niyyanka domin ka fuskanci Allah subhanahu wata'ala da nafata ka nafaci Allah subhanahu wata'ala da wannan aikin wato wannan magana tana da muhimmanci daukan ka zuwa kai sallar tarawih za a yi raka'a biyu ayi sallama ayi raka'a biyu ayi sallama ayi raka'a biyu ayi sallama to duk raka'a biyu in ka tashi zaka yi sai ka ƙara gyara niyyanka yanzu wannan aikin Allah yake nufata ina neman kyakkyawan sakamako a wurin Allah ina neman daukaka a wurin Allah ina neman darajoji da matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala duk raka'a biyu da za a maimaita haka nan duk azumin da zaka yi na Ramadan yau kai azuminka to gobe in zaka maimaita sai ka jaddada wannan nufatan Allah a cikin zuciyarka saboda an yi santa ka daga wutar shekara 70 kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to haka nan ko kuɗi kake rabawa sadaka ka fito da kuɗi ka ba da wannan 1000 to 1000 ta biyu da zaka ba da ita ba sai ka kare kai ta wannan niyyar akanta domin in ba haka nan ba shedan zai iya maka sakiyan da ba ruwa Al-Allama Tusaibi yace li yahsul lahu bi zalika al-ajr al-azim saboda idan kai wannan ne kawai zaka samu ladan mai girma malai yace wal yata'awwad al-ikhlas fa yakun min al-mukhlisin lalle bawa yi ta koya ya sanya ma kanshi ta da yi ta koya maka ikhlas domin ya shiga cikin masu ikhlasi wal yatamma lahu al-ajr sawa'un tamama maqsuduhu am la li'anna an-niyyata hasalat yawa yace idan ka kyautata niyya abin da kake son ya faru ko bai faru ba duk da haka sai Allah subhanahu wataala ya baka ladan ka cikakke saboda niyyan aikin ya riga ya faru sai al-Qur'an al-Karim tahaddasa an al-ikhlas min thalathati jawan al-Qur'an mai girma yayi magana akan al'amarin ikhlasi ta kofofi guda uku al-janib al-awwal kofa ta farko al-ikhlas fi al-iman akwai wuraren da qur'ani yazo yana magana akan al-ikhlas amma abin da yake nufi shine tsantsan imani da tauhidi shine ikhlas shi kuma ikhlas a cikin imani abin da ake nufi da shi shine at-tabarri mimma yadda ihe yahudi min at-tashbih wan nasara min at-taqlid wa at-tabarru an kulli ma duna Allah abin da ake nufi da ikhlasi a cikin imani shine ka kubuta daga dukkan ƙarerayen da yahudu suka kirkira suka jingina ma Allah da ƙarerayen da kiristoci suka kirkira suka jingina ma Allah yahudu sun kamanta Allah da miyagun kama suka ce yadullahi maghdula suka ce innallaha faqirun wa nahnu aghniya suka fito da kofofin rashin kunya ga Allah subhanahu wataala to sai ka kubuta daga irin wannan kirkire-kirkire ne yahudu rashin kunya da rashin mutuncin da suka jingina ma Allah sai ka kubuta daga kirkire-kirkiren kiristoci da suka maida Allah ɗayan uku suka ce innallaha salisu thalatha wai Allah ɗayan uku ne da Maryam da Isa duk alloli ne da kan kawo masu da Allah subhanahu wataala sun zama uku da haka shi Allah to ɗayan uku ne ka kubuta daga wannan shirkan da kafirci sannan ka kubuta daga dukkan wani abin da yake koma bayan Allah duk wani abin da mushrikai ke yi na daga bautan gumaka duwar wasu bautan wuta shirka da Allah to sai ka kubuta daga gare su to ka samu al-ikhlas fi imani wato kai imani da Allah kuma ka tsarkake Allah daga dukkan wata naƙasa da aibi da tawaya da dukkan wani abin da ake jidinta ma Allah subhanahu wata'ala wanda girman Allah da bawayansa ya fi karfin sa wannan shine al-ikhlas fi imani to amma kin yiwa murari a cikin alqur'ani qur'ani yayi wannan batu akan ikhlas yana nufin imani da kuma tauhidi kamar yadda Allah ya ce wa duhu mukhlisin lahu ad-din a cikin suratul a'raf kamar yadda ya ce illal ladina tabu wa aqlahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah lokacin da yake magana akan munafiqai yace munafiqai illal in sun tuba illal ladina tabu wa aslamu wa atasamu billahi saka ruku saka rike Allah saka kama Allah wa akhlasu dinahum lillah saka tsarkake addinin su ga Allah fa ulaika ma almu'minin to a wannan lokaci sun kasance tare da mu'mini ala shaykhul islam ibnu taymiya yace bal ikhlas ad-din shaykhul islam ibnu taymiya yace idan ka ji an yi batun akan ikhlas ad-din wato al-ikhlas a cikin addini abinda ake nufi huwa ad-din alladhi la yaqbalu Allah siwahu siwahu ne ina jinna an sa sawa'un ko siwahu shine addinin da Allah subhanahu wata'ala baya karban koma bayan sa wato addinin da aka tsarkake Allah a ciki shine addinin da Allah baya karban wani addini wanda ba shi ba wa huwa alladhi ba'atha Allahu bihi al-awwalina wal-akhirin wannan addini shine wanda Allah ya aiko mu mutanen farko da mutanen ƙarshe ya aiko musulmin rasul ya aiko annabawa a cikin mutanen farko da mutanen ƙarshe annabi nuhu da shi yazo annabi hud da shi yazo annabi salihu da shi yazo annabi musa da shi yazo har yazo annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da wannan ikhlasin suka zo to me ake nufi da ikhlasin tsantsan imani kenan wato musulunci wa anzala bihi jami'a al-kutub wanda tasanadin shi ne Allah ya saukar da littafai gabaki daya wattafaqa alaihi a'immatul iman duk masu imani sun yi ittifaqi akan wannan ikhlasin وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية والنشيلي وتؤمن كما كتشي تنتجريا سنفريرا مجرا الدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قطب القرآن الذي تروه تدور عليه رحاه كما النشيلي وتؤمني دمتترى مركزي وتؤمن عند القرآن يميدها كلي أكن تتونا وأكنسا وتؤمن القرآن ya zo duk tattaunawarsa akan al'amarin addinin musulunci ne akan al'amarin imani ne akan al'amarin tabbatar da tauhidi ne wannan shine janibi na farko wanda alqur'ani mai girma yayi magana akan al-ikhlas janibi na biyu yace al-ikhlas ta ta'a shine ikhlasi a wurin da'a ga Allah subhanahu wata'ala wato yanzu ana fara wancan imani da musulunci ya tabbata to akwai kuma wani gurin da Qur'ani yazo yana batu akan al-ikhlas amma yana batu ne akan al-ikhlas ta ta'a tsarkake Allah a wurin da'a ga Allah subhanahu wata'ala wa huwa tarku shirk a tarku riya shine barin riya mutum ne fashi Allah subhanahu wata'ala da aikin sa ba zai yi wani aiki dan san asali ko din fili yake ko neman yabo ko neman suna ko neman dukiya ko neman matsayi ko neman ya kuce daga zargin mutane ba kamar yadda zamu karanta shi a gaba insha Allah ta'ala aljanib al-salis janibi na uku shine ikhlasul mukhlisina min azab ad-dunya wal akhirah wa min talbis iblis aw min uqubati ad-dunya shine akwai wuraren da Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan al-ikhlas amma abin da yake nufi irin yadda ya kubutar da waɗansu mutane daga azabar duniya da azabar lahira irin yadda Allah ya kubutar da waɗansu mutane lafazin nake so a dauka da kamar yadda zamu ga a cikin tarihi ma'anan al-ikhlas din wato lafazin al-ikhlas ma'anarsa shine tsarkakewa ko tsaftacewa ko kubutarwa to akwai wuraren da al-Qur'ani mai girma yayi magana akan al-ikhlas amma abin da yake nufi irin yadda ya kubutar da bayansa nagartattu annabawa da manzanni da sauran mutanen kirki daga uquban duniya da uquban lahira da kuma irin yadda Allah ya kubutar da su daga ainihin rudi da tabarwa irin ni shedan ko kuma irin yadda Allah ya kubutar da wadansu mutane daga azabin gidan duniya su kuma wannan koda kafirai lokacin da suka yi ma Allah ikhlasi sai Allah subhanahu wataala sai kubutar da su daga azaban gidan duniya kenan Allah yana kubutar da mummunai kamar da zamu ci a gaba manzanni da annabawa da sauran bayin Allah daga ukuban duniya da ukuban lahira da kuma kaidin shedan saboda ikhlasi to haka nan kuma Allah yana kubutar da kafirai ya tsamar da su daga ukuban duniya yayin da suka yi ikhlasi ga Allah subhanahu wataala suka kira Allah ba tare da hada shi da shirka ba zamu ji karin bayani insha Allah taala a cikin wato abin nan a zama ta gaba ina ga zamu amfani da wannan dama mu dakata a nan sai a zama ta gaba sai mu dora insha Allah taala abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana sallallahu baraka ala nabiyil karim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله